baki mai yanka wuya. A farkon mako mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar. To sai dai masu lura da al'amura na ganin zaben zai rage armashi saboda rashin dan takarar babban jam'iyyar adawa ta Modan Lumana. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Lahadin nan mai zuwa ne 'yan kasar jamhuriyar Nijar za su garzaya rumfunan zabe domin kada ƙuri'unsu a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da za a gudanar, yayin da wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Isuhu ke gab da karewa. Jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya dai ta tsayar da tsohon ministan kuɗi Bazoum Muhammad a matsayin ɗan takararta na shugaban kasa, yayin da ita ko babbar jam'iyyar adawa ta Modan Lumana ta tsayar da tsohon Prime Minister Hama Amadu a matsayin nata ɗan takarar, wanda kuma nan take ya kaddamar da gangamin yakin neman zaɓensa. Mamman Sani Malam shi ne sakataren jam'iyyar ta PNDS tarayya, ya kuma yi wa taron jawabi a wancan lokacin.
Hama Amadu shi ne albarkacin rana ta hito babu mai iya tare shi kuma. Mun da kyara washin cewa hamman abin da kan dakin
dan takarar jam'iyyar MPN kishin kasa Ibrahim Yakubu na daga cikin waɗanda suka yi wa Hama Amadu kara a lokacin wancan gangamin.
Mu tap zamban ta an kun gani duk inda Hama ya tsaye muna tura mutanen mu muna zuwa muna tsaye saboda alƙawarin da muka ɗauka ne duka cikin mu. Idan wanda ya zo gaba za mu kama mishi.
Yayin wannan gangami kuma na watan Nuwamba, shi ma Hama Amadu ya ce sun cika dukkan sharuɗan tsayawa takara.
Takardunmu a cike suke, mun aza sun amsa sun ba mu takarda da dusan shiga takardu da mun ka aza, don dosiye a complete yake, kenan ba mu matsala game da wannan. Kowa a Niger cikin kwanciyar hankali ne ke so a yi wannan zaɓe, mu ma cikin kwanciyar hankali da hada kai shi ne muke so a yi wannan zaɓe.
To sai dai daga bisani kotun tsarin mulkin Nijar ta tantance 'yan takara 41 da suke zawarcin kujerar shugaban ƙasar, inda ta soke takardun 'yan takara 11 daga cikinsu saboda abin da ta kira rashin cika sharuɗan da ba su yi ba, ciki har da Hama Amadu wanda ba da kalar safarar jarirai da aka samu hannunsa a ciki a shekara ta 2017 ta shafi takardunsa. Alhaji Sidi mai raƙumi da ke goyon bayan jam'iyyar ta Lumana ya ce sam wannan lamari bai yi musu daɗi ba.
Mun ji baƙin ciki da abin ya faru haka. In an yi shari'a bisa gaskiya an nuna lahiskansa ya hana a yi takara a wajen babu laifi ba san sauran mai ita ba. Amma abin da muka yi baƙin ciki da shi da ta faru haka. Ka sai ta jam'iyya kullum mu ɗan takara muke shira. Muna jiran yadda Allah ya sa ga shi abin da ya ce mun yi kamar alƙibla ne, abin da nuna mai shi za mu yi fa. Yanzu jiran muka yi ba mu wani umarnin abin da za mu yi. Yanzu mu muka yi Muhammad ba. Abin da muke magana wannan da kanmu jin baƙin cikinmu da haka ta faru, sunan mutum 40 da wani abu namu yana cikin 11 wanda ba su yi toba. To wannan baƙin cikinmu kenan. Sai shi in ya zo ya gaya mana cewa ga yadda za mu ɗauka.
Tuni da wasu manazarta suka yi hasashen cewa zaɓen zai rage armashi. Lura da cewa babu ɗan takara daga babbar jam'iyyar adawa. To amma Alkasum Abdulrahman na ganin ba haka lamarin yake ba, domin a cewarsa akwai 'yan takara da dama da suke da muhimmancin da za su haskaka zaɓen.
Rashin takara Hama ko shiga takarar Bazoum ba su bane ke zama kwalliyar zaɓe a jamhuriyar Nijar. Amma in ka diba cikin zaɓen aƙalla akwai tsohon shugaban ƙasa guda biyu. Akwai shugaban ƙasa na farko da aka zaɓa a demokaradiyyance, Mamman Usman yana cikin zaɓe. Akwai tsohon Prime Minister, tsohon shugaban majalisa irin su Sani Umar. Rawar da matasa suke takawa ko a matsayinsu na 'yan takara ko kuma a matsayinsu na shugabannin ma yakin neman zaɓe na muhimman 'yan takara, wannan shi ke da muhimmanci.
Sashe na 137 na kundin zaɓen jamhuriyar Nijar dai ya baiwa jam'iyyun siyasa damar maye gurbe 'yan takararsu na farko idan buƙatar hakan ta taso. To sai dai masanin doka Dr. Maina Bukar Karce ya ce doka ta fayyace irin dalilan da ke ba da damar aiwatar da irin wannan sauyi.
Abu guda uku ne suka ba da izinin a sura, wato in ɗan takarar kamar ya zama babu ko kuma ya shiga sunan hali lahiya shi fita ba shi damar da ya yi takarar har ya nemi kujera ko kuma an tabbatar da takardun shi an ba da izini amma ana tsakkal kamfani sai aka lura da kai an yi wata mantuwa wannan a dalili kaza bai kamata ba a bashi ma izini an ba jami'ar damar ta sauya dan takirar amma jami'ar da aka maida takardun ta kauye ba ta damar ta sauya dan takirar wannan wato kundin tsari da kasan Niger bai ba da damar wannan ba
shi ma dai dan takarar jami'a mai mulki Bazoum Muhammad ya fuskanci nata kalubalen a watan na November da ya gabata bayan da wasu mukarraban jam'iyyun siyasa na ƴan hamayya suka kalubalance takardar da Bazoum din ya gabatar a matsayin shaidar zama dan kasa a gaban kotu wace suka ce ta bogi ce kuma shi ba dan kasa bane dan takarar majalisar dokokin kasa kuma tsusa a jam'iyyar NPN kishin kasa Muhammad Tarkoko shine ya jagoranci waɗanda suka kaddamar da wannan yunkuri
jam'iyyar Defenders Tarayya dan takarar shi mun gano wasu abubuwan da ba su dace ba bisa takardun shi shine muka tuntubi abun nan procurator na Difa muka ce mishi ku diba ku gani akwai masala cikin wannan dan ayi zabe lahiya kowa a kare haƙƙin shi kowa ya zama karkashin doka
to mallan tar menene abubuwan da kuka ce kun gano a cikin takardar tasa ta certificate de nationalité
akwai inda aka hidda takardun da wasu kotuna lokacin da ake hutar takardun babu su da wasu dai abu ire-ire haka na wanda dai an tabbata mun rubuta su muna so ne a bincika a diba takardun nan akwai wasu masaloli wanda deja mun rubuta su kusa cikin document na assignation kin da muka aje a kotun Difa procureur zai diba in sun dace daidai ne da doka ko ba su dace da doka ba
da yake mayar da martani a wancan lokaci wani na hannun daman Bazoum Alhaji Mai Bukar ya ce zancen ba shi da tushe balle makama
su wanda suke faɗin wannan maganan mun yi mancewa karnukan farauta ne su da kansu watakila ba su ma sa abin da suke faɗi ba an sa su ne kuma wanda suka sa su sun san babu gaskiya da su su huto su faɗi haka nan kin mana
kuna zargin akwai dalilan siyasa da cikin wannan al'amari
haba akwai siyasa mana wannan maganganun nan na cikakken zama ɗan ƙasa ba yau aka fara shi ba ina tuna a lokacin da aka zaɓi Muhammadu Usman an ce shi ba ɗan Nijar ba ne haka tan shi aka ce ba ɗan Nijar ba ne kai yau Muhammadu Isu an ce shi mutumin Burkina Faso ne wai da Allah dan Annabi aku wani garke ne a Nijar kin nan wanda muddin in ba a cikin shi aka haika ba kai ba cikakken ɗan ƙasa ba ne ukun nan wanda na zana muku wanda aka ce ba ɗan ƙasa ba ne su ne wanda ƴan Nijar suka taɓa zaɓen su sauran ba mu sani da suka zama shugabannin ƙasar Nijar ba kenan yau don an ce Bazoum ba ɗan Nijar ba ne mu wannan ba zai tara mana hankali ba illa ya ƙara mana ƙarfin gwiwa
to amma dai Bazoum Muhammad ya kubuta daga ƙalubalen bayan da kotu ta yi watsi da ƙarar haka kuma ya sami kasancewa a cikin ƴan takarar da aka tantance da sahihancin hancin takarar su
ina ma Allah godiya da hakan ya wakana kuma ina fatan Allah ya kama mini don wannan zaɓen na mu yi su cikin lamin lahiya kuma Allah ya bani nasara na aiki cikin parti tun da muka kirkiro shi kuma musamman yau wata hudu kuma shaida ne ban yi zama gida ba nike ta zagaya in je in ga magoya bayan jam'iyyarmu ni za ni ci gaba da ziyara har mu kai ga yakin sabe in ko aka kai ga yakin sabe muna da hukuma ta partinmu ta kula da tsare-tsare za mu aiki da tsare-tsaren da za
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Lalo da Suleiman Mumuni Barma Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.